إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ان هو ان من غيسوا تا الدين المسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته منا غوديا والله سبحانه وتعالى ده بامو ايكون حلرتر wannan majalisi mai albarka na masallacin asbitin koyarwa na tarayya dake cikin garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke gabatar da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma a wannan yammaci na Laraba 19 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wacce take daidai da 19 ga watan Maris na shekara ta 2025 miladiya. Gabanin mu shiga tafsiri kamar yadda muka saba, za mu duba wani sashe na takaddu da aka rubuto. Wannan na cewa assalamu alaikum malam, da fatan an sha ruwa lafiya. Allah ya karɓa mana ibadunmu. Malam tambaya na ita ce, zan iya barin sallan wutiri sai bayan na je sallan dare kamin in cika da wutiri, ko kuma dole sai na cika tare da liman, wanne ne yafi? Wannan tambayar mun amsa ta a cikin jerin tambayoyi da suka gabata. Ɗayan biyu ne, in ma ko mai tambayar baya nan ran da muka amsa tambaya makamanciyar wannan, ko kuma amsar da muka bayar bai fahimce ta ba. Bayanin da malamai suka yi shi ne, mutum yana da zaɓin ɗayan abubuwa guda biyu, duk wanda ya yi daidai ne, in ma ko ya tsaya a ƙare sallar da shi gaba ɗaya tare da liman a yi sallama, har a yi wutirin duka a yi sallama. To idan ya je sallarsa ta dare ba buƙatar ya yi wutiri, tunda ya yi wutirinsa da liman a tarawih da aka yi na bayan isha. To idan ya tashi ƙarshen dare babu buƙatar ya yi wutiri, kawai sai dai ya yi ta raka'o'i biyu yana sallama. Domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, la witran fi lailatin, ba a yin wutiri guda biyu a dare ɗaya. To yanzu wanda ya yi da liman bayan an idar da asham aka yi wutiri tare da liman ta isa masa, idan ya tashi sallarsa ta dare shi kenan, ba sai ya sake yin wani wutirin ba. To mutum yana da zaɓin aikata haka ɗin. Sannan ta ɗaya hannun kuma, idan mutum ya fi sha'awar sallarsa ta dare ya ƙarƙare ta da wutiri, dube da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ij'alu akhira salatikum bil-laili witra, ku sanya ƙarshen sallanku na dare ya zama wutiri. Idan ya yi kwaɗayin wutirin shi ya fi so ya zama ƙarshen sallarsa ta dare, to malamai nan ma sun ba shi dabara ta yadda zai yi riba biyu. Yanzu idan aka zo aka yi sallar tarawi, sai ka ce kai kana so ka bar wutirinka tunda za ka tashi ka yi salla cikin dare, in ya so sai ka rufe da wutiri. Kaga idan aka yi raka'o'i bibbiyu aka zo shafa'i da wutiri, da aka zo wutiri kai sai ka yanke, a nan to za ka rasa falala. Wata irin falala za ka rasa? Shi ne yin salla tare da liman har ya idar gaba ɗaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewar duk wanda ya yi sallar tarawi tare da liman har ya idar gaba ɗaya, za a rubuta masa ladan wanda ya kwana yana sallar dare. To kaga maimakon ka haramta wa kanka wannan falala da alkhairin, za ka iya yin wutirin tare da liman ɗin. Idan liman ya yi sallama, kai sai ka tashi ka ci ka to raka'a guda sai kai sallama, kaga kai tukunna yanzu ba kai wutirinka ba kenan. Idan kai sallama kuma ka tashi cikin dare kai sallaka ta dare, sai ka rufe da wuti, duk wanda kai daidai ne, haka malamai suka ce. In ma ko ayi wutirin tare da kai ayi sallama, ta yadda in ka zo sallaka ta dare ba sai ka sake wutiri ba, kawai za ka yi ta nafilfilinka ne kana sallama. In kuma ka fi sha'awar wutirin ya zama shi ne abin da za ka rufe sallaka ta dare da shi, nan ma ba matsala. Idan liman ya yi sallamar wutirinsa a lokacin da aka ƙare sallar tarawi, kai sai ka tashi ka ci ka to raka'a guda kai sallama, kaga kai tukunna yanzu ba kai wutirin ba. Idan ka zo ƙarshen dare bayan ka kammala sallarka ta dare a ƙarshen dare, sai ka ƙarƙare da wuti. Wannan shi ne amsar da muka bayar. Ta yi mai tambayar bai fahimce ta sosai ba, to amma yanzu dai ina fatar in har ya saurari wancan amsar, ina fatan wannan amsar ya fahimce ta. In kuma baya nan muka ba da wancan amsar, to ga amsar kamar yadda na yi bayani. Wallahu ta'ala a'lam. Sannan a rubutunsa na biyu ya ce, malam, ina roƙon 'yan uwa su sa ni a cikin addu'a. Wani rashin lafiya da ya dame ni kusan shekaru 15 ina fama. Allah ya bani lafiya. To Allah ya baka lafiya. Allah ya kawo maka ɗoki da taimako da agaji, ya jiyar da kai daɗi da lafiya. Don lafiya ni'ima ce mai girma, wanda duk cikin jerin ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya bawa bayan ni'imar musulunci baya lafiya. Shi yasa sau tari da dama za ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya tashi lissafin ni'imomi, na farko bayan ni'imar musulunci, abu na biyu da yake ambato ita ce lafiya, abu na uku kuma abin da mutum zai ci ya sa a bakinsa, abu na huɗu zama lafiya. Waɗannan ni'imomi ne wanda ba wata ni'ima da ta kai su girma. Na farko ni'imar musulunci, na biyu ni'imar lafiya, saboda in ba lafiya ba abin da zai gudana. Sannan kuma na uku abin da mutum zai sa a baka, abin da zai ci kenan, saboda da shi ake rayuwa. Na huɗu kuma zama lafiya, ma'ana babu tashin hankali, babu hargitsi, babu hayaniya. Wannan in mutum ya samu waɗannan, to Allah ya masa komai, subhanahu wa ta'ala. Allah ya baka lafiya, ya sa wannan jinya taka ta zamanto kafara gare ka. Akwai tambaya da aka yi akan mijin da yake fifita ɗaya daga cikin matansa, yana da mata biyu amma yana fifita ɗayar akan ɗayar ta fuskan abubuwan buƙatu na yau da kullum, har ila yau ƴaƴansu yana nuna bambanci tsakanin ƴaƴansu. ƴaƴan wannan zai mata hidima, ƴaƴan wannan kuma sai ya ƙyale su da mahaifiyarsu, ko kuma yana yi wa ƴaƴan wannan ninkin hidimar da yake yi wa ƴaƴan wannan. Kamar dai tambayar ta zo a matsayin mijin baya adalci tsakanin matansa guda biyu, yana da mata biyu ne da ƴaƴa, baya adalci tsakanin matan biyu, haka nan kuma su ma ƴaƴan baya adalci, yana nuna fifiko tsakanin ƴaƴan. to wannan takarda da ko wannan tambaya da ta zo kusan kamar tana bukata ne a ƙara bayani shin menene hukuncin mijin da wannan ya zama shine wannan ya zama shine halinsa, wannan ya zama ɗabi'arsa kenan, rashin daidaito tsakanin matansa da kuma ƴaƴansa. To amma ina ga wannan za mu jinkirta ta sai Allah kai mu gobe, saboda akwai bayani mai ɗan faɗi da ya kamata mu yi a wannan gabar, to kuma kar ya zamanto ya ɗauke mana galibin lokacin namu, domin yau muna da sanarwa a ƙarshen karatu. Wannan na cewa assalamu alaikum, malam an sha ruwa lafiya ya ibada. Allah ya amsa mana baki ɗaya. Malam dan Allah, ina neman addu'a Allah ya zaunar mana da ƙasar mu lafiya, Allah kuma ya ba mu mazaje na gari, Allah kuma ya ji kan mahaifanmu, Allah kuma ya ba ma marasa lafiyanmu na gida da na asibiti lafiya, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya, Allah kuma ya karɓa mana ibadunmu. Amin. Wannan mai takaddar daga ɓangaren mata ne, tana waɗannan tarin addu'o'i, mu kuma za mu ce amin. Allah amsa mana wannan jerin addu'o'i da kika mana, duka muna buƙatarsu. Sai takadda ta kusa da ƙarshe, ya ce assalamu alaikum, da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah, malam na yi wa yaro huduba, na sa masa sunan mahaifinka, wato Ahmad. Muna buƙatar addu'a Allah ya raya Ahmad Zahraddin Dallami. Zahraddin ya zo na jin kwana biyu ko uku baya, ya nemi mu sanya iyalinsa da take lebo cikin addu'a, domin ta yi kwanaki biyu tana fama. To Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yi masa addu'ar, kuma gabanin mu tashi a majalisin Allah ya karbi addu'ar. Sai matar ta sauka, ta haifi ɗa namiji, to shine yayi wa mahaifina mai suna. To ina godiya ƙwarai da gaske, Allah ya raya Ahmad Zahraddin akan sunna, Allah ya sa ya zamanto mahaddacin Alƙur'ani, Allah ya sa ya zo mai gurbin nan da nake kai, ya zama shine yake tafsiri a wannan kujera. Allah ya albarkaci rayuwarsa, Allah ya sa ya zamanto mai biyayya wa mahaifansa, Allah ya sanya ya zama sanyin ido ga iyayensa, Allah ya albarkaci rayuwarsa, musulunci da musulmai duk su amfana da rayuwarsa. Wannan takarda ta ƙarshe sanarwa ce, madarasatu tauhid li tafidil qur'an wa durusul islamiyya, number 2, Dr. Mukhtari under Aliyu Street, GRA Azare, Bauchi State. Tana sanar da ɗaukacin al'ummar musulmi cewa ta fara sayar da takardar neman gurbin karatu, application form, kan kuɗi naira 1,000 a gurabe guda biyu, kacal mutum 50 za a ɗauka ɓangaren maza, mutum 50 a ɓangaren mata. Dole ne sai ɗalibi ko ɗaliba ya kai shekara 6 ko ta kai shekara 6, sannan kuma ɗalibi ko ɗaliba kar su haura shekara 8, kenan ɗaliban da ake so a ɗiba shekara 6, 7, 8. Azuzuwa ne na hadda na Alƙur'ani mai girma, aji 1 zuwa aji 4. To a ƙarshen sanarwan ya ce, domin neman gurbin shiga a tuntuɓe mu a nambar waya 07031110229, ko kuma a harabar makaranta number 2 Dr. Muktara Anda Aliyu Street GRA Azare Bauchi State. Na'am, ƴan uwa, idan ba a mance ba tafsirin da muka fara yi a majalisinmu da ya gabata, mun fara duba tafsirin aya ta 40 ne daga sura ta 2 wato suratul baqara. Mun fara duba tafsirin aya ta 40 daga sura ta 2 wato suratul baqara, fadin Allah madaukakin sarki, ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wannan ayar mun fara duba ta lokaci ya daga mana hannu. Allah madaukakin sarki cikin wannan ayar yana magana da al'ummar banu isra'ila waɗanda su ne Yahudawa, yake cewa ya bani isra'ila, ya ku bani isra'ila. Mun yi bayani kan wane ne isra'ila a majalisinmu da ya gabata. Isra'il shine Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alayhimus salam, kamar yadda muka yi bayani. To a nan gurin, ƴan uwa, Allah madaukakin sarki da ya kira wannan al'umma ta Yahudawa da ƴaƴan Isra'ila, wace hikima ce ta sanya Ubangiji subhanahu wata'ala ya kira su, yana mai jingina su zuwa ga mahaifinsu, kakansu, kakansu. Malamai suka ce hikimar da ta sa Ubangiji ya musu irin wannan kiran, yana mai jingina su zuwa ga wannan mutumi na ƙwarai Isra'il, shine Annabi Yaqub, tunda Annabi ne cikin annabawan Allah. Kasan kuma annabawan Allah dukansu nagartattu ne, dukansu na ƙwarai ne, dukansu masoya ne ga Ubangiji, kuma Ubangiji masoyi ne gare su. To wace hikima ce ta sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi irin wannan kira ga wannan al'umma ta Yahudawa, yana mai jingina su zuwa ga babansu, zuwa ga kakansu? Malamai suka ce hikimomin guda biyu ne, dan Allah madaukakin sarki ya karrama su, ya girmama su. Wannan zai nuna maka yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake da zurfin hakuri domin wannan al'umma ta Yahudawa. Tun gabanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, an yi ta kaiwa ruwa rana tare da su, dan sun yi ta kangare wa annabin Allah, Annabi Musa alaihi salam, wanda aka aiko gare su. Sun yi ta kangare masa, suna masa taurin kai, sun yi ta ta'annuti gare shi, sun yi ta tambayoyi na ƙural gare shi, sannan kuma sun zo sun bauta ma ɗan maraƙi lokacin da ya tafi ganawa da Ubangiji. Amma tare da haka, saboda zurfin haƙuri na Ubangiji, Ubangiji bai yi fushi da su ba. Ubangiji in ya tashi magana da su, magana ce ta girmamawa, magana ce ta karramawa, saboda zurfin haƙuri irin na Ubangiji a matsayinsa na Al-Halim subhanahu wa ta'ala. To shi ne malamai suka ce hikima ta farko da ta sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu irin wannan kira dan ya girmama su subhanahu wa ta'ala. Haka Ubangiji yake, za ka yi ta saba masa, amma kuma kana kai kawo cikin ni'imarsa, sai ma ka ga ya ƙara buɗa maka, kuma kana cikin saɓansa, wani har ya ɗauka ko saɓan ma ya fi ɗa'an ne. Haka za ka ji wanda suke da jahilci, wanda ba su fahimci addini ba, za su ce ana ta cewa wai saɓo ne yasa farashin abubuwa suke hauhawa, muke cikin matsi na rayuwa. To America fa, mun fi America saɓo ne, mun fi Ingila saɓo ne, wannan magana ce ta jahili. Ubangiji subhanahu wa ta'ala, duk abin da ka ga yayi akwai hikima ciki. Shi kuma ce maka da ake saɓo na sa hakan, ai su masu gaya maka ba daga bakunansu ba ne, abin da suka karanta ne cikin nasoshi na Alƙur'ani suke gaya maka. To idan ka ga mutum yana cikin saɓo, ni'ima kuma kullun ƙaruwa take yi, wannan zai fassara maka abubuwa guda biyu. Abu na farko, na nuna maka zurfin haƙuri na Ubangiji, ta yadda gashi dai wannan bawa nasa da yake saba masa yana cikin ni'imomin sa dumu-dumu bai janya kayan sa ba. Abu na biyu kuma talala Ubangiji yake masa kafin ya masa kamu wanda yake matsanancin kamun da ba zai kubce ba, ya ɗanɗana kudarsa. Kai kuma da Ubangiji ke jarraba ka ta nan ko ta can, hauhawa farashi kunci na rayuwa, Ubangiji yana nufin ka ne da rahama kai da baka gane ba. Tunda shi ɗin da yake sabon ba a jarrabe shi ba fa ana ta tara masa laifin ne, kai kuma da kake sabon jarrabawar agoge ma zunubin ne, ba Ubangiji yana nufin ka da rahama ba ne? Ta ai rahama ce ta Ubangiji, ka saba masa ya jarrabe ka da wani abu dan ya goge ma zunubi, haka yana nufin ka da rahama. Shi kuma wancan ya saba masa amma ba jarrabawar, yana cikin daula, kaga shi Ubangiji zai tara masa laifukan ya je ɗanɗana kudarsa. To wannan al'umma ta Banu Isra'ila malamai suka ce dalilin da yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi wannan jingina zuwa ga babansu mutumin kirki nagartacce masoyi ga Ubangiji kuma ya kira su da sunansa dan ya karrama su. Kuma sautari da dama ko a cikinmu haka, idan ka kula maimakon a kira ka da sunanka garangatsai Isa Tanimu, idan daga gidan sarauta ka fito sai a ce ɗan sarki. Yanzu akwai misali a ce sarki yana da ɗa Isa, da a kira shi da Isa ko da a ce masa ɗan sarki, wanne ya fi girmamawa? Ka san ko shakka babu, shi ma ya ji sunan sarautar nan ya fito zai ji daɗi. To shi yasa Ubangiji anan subhanahu wa ta'ala, saboda matsayin wannan annabi nasa Isra'ila a gurinsa da ya tashi kiran wannan al'umma tsatsansa, sai ya jingina su zuwa ga babansu dan ya girmama su subhanahu wa ta'ala, tare da cewar suna kangare masa. Wannan hikima ta farko kenan da malamai suka ambata da ta sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu irin wannan kira da Banu Isra'ila, bai ce ya Yahudu ba ko bai ce ya ahlal kitabi ba, tunda a wasu guraren Ubangiji yakan kira su da ahlal kitabi. To amma anan sai ya kira su kira da ya kunshi jingina su zuwa ga babansu Isra'il mutumin kirki annabin Allah. Wannan hikima ta farko kenan da malamai suka ambata. Hikima ta biyu da ta sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu irin wannan kira, yana mai jingina su zuwa ga babansu kakansu Isra'il, don Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kwadaitar da su wajen koyi da wannan baban nasu, shi yasa ya jingina su zuwa gare shi. Tunda babansu mutumin kirki ne, umurnin Ubangiji yana aikatawa, hannun Ubangiji yana nisanta. To kamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kiransu da ‘ya’yan mutum na kwarai, ku zama kuma na kwarai, tunda ku ‘ya’yan mutum na kwarai ne, kuma ku zama na kware. Ba shi ne Bahaushe yake cewa can ɗa ya gaji ubansa ba, sai ka ji ana cewa albasa ba ta halin ruwa ba, inda ta halin ruwa ba za ta yaji ba. To isharar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi a nan kenan, tunda babansu mutumin kirki ne, mai kiyaye dokokin Allah, mai ibada, baya ƙetare iyakokin Allah, to kuma tunda haka babanku yake, me zai hana kuma ku zama haka? Me zai hana ku zama mutanen kirki masu ibada, masu da'a wa Allah, waɗanda ba sa ƙetare iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala? Malamai suka ce sautari da dama akan yi amfani da irin wannan lafazin don kwadaitar da bayi kan koyi da magabatansu, sannan kuma a tsawatar musu kan kaucewa daga turban magabatansu, musamman in magabatan sun zamanto nagartattu. Allah subhanahu wa ta'ala ya musu irin wannan kirar kamar yadda na faɗi, yadda malamai suka faɗi, ta yadda duk wanda yake da kubutacciyar fitra wannan kiran zai ankarar da shi, ya sa ya shiga taitayinsa, kuma abinda annabi ya zo da shi ya karɓa ya runguma, tunda Allah ya jingina su zuwa ga annabinsa. Allah subhanahu wa ta'ala yace ya bani Isra'ila, zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ya ku banu Isra'ila wato ƴaƴan annabi Isra'il udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku ambaci ni'imomi na waɗanda na muku wannan banu Isra'ila da Allah madaukakin sarki yake magana da su waɗanne ne banu Isra'ilan nan ko shakka babu tunda a cikin alqur'ani ne maganar tazo da ake yi da banu Isra'ila kuma qur'ani mawa aka saukarwa an saukar da qur'ani wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga ko shakka babu banu Isra'ila nan da ake magana da su na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to banu Isra'ila a ina annabi ya hadu da su annabi ya hadu da su a garin Madina ne domin a Makka babu su Makka annabi ya rayu ne da mushrikai Quraishawan Makka bayan yayo hijira daga Makka ya dawo garin Madina a nan ne yazo ya hadu da banu Isra'ila ya same su suna zaune a garin Madina kabilu guda uku kabilar banu Qainuqa kabilar banu Nadir kabilar banu Quraiza waɗannan sune kabilu guda uku na banu Isra'ila to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo musu da wannan alqur'ani da wannan addini na musulunci kuma shi a matsayin sa na manzo na ubangiji subhanahu wataala sai suka juya baya suka ki su karbi abin da yazo da shi to shine anan gurin ubangiji subhanahu wataala yake magana da su waɗannan yahudawa da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin garin Madina da kewaye cewa udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku ambaci ni'imomin da na muku wane irin ambato ne za su yi sannan waɗanne irin ni'imomi ne ubangiji subhanahu wataala ya musu gabanin mu duba mu ga ambatan da ubangiji yake so yayi mu duba ni'imomin da ya musu ubangiji subhanahu wataala al'ummar banu Isra'ila ana cewa a al'ummun duniya in ka dauke al'ummar nan ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba al'ummar da Allah madaukakin sarki ya mata ni'ima kamar ta ita al'umma annabi a duniya ba al'ummar da ta kaita tana can sama kololuwa shi yasa nace idan ka dauke al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama dan al'umma annabi kamma koda ni'imar kasantuwar annabi nata ya ishi wannan al'ummar ni'ima da falala sanya annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama shine annabin wannan al'umma da muke ciki koda iya wannan ni'imar ubangiji subhanahu wataala bar mu da ita ta ishe mu falala balle tarin ni'imomi da ubangiji ya mana mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama tabbas ko shakka babu ko tantama babu ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi mana mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama a duniya kakabba al'ummar da Allah ya mata wannan ni'ima din to amma ita banu Isra'ila in ka dauke wannan al'umma ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sauran al'ummu ba waɗanda aka musu ni'imar da aka yi wa banu Isra'ila to shi yasa a wannan gabar Allah madaukakin sarki yake umurtar su da su ambaci ni'imar sa ni'imomin da ya musu ba ni'ima ɗaya ba ba biyu ba ambaton wannan ni'imar da tunota da jinjina mata zai sa ba za su butulce wa Allah ba zai sa sakon ubangiji su karba zai sa ba za su fito na fito da sakon ubangiji subhanahu wataala ba jerin ni'imomin suna nan gaba za mu zo mu gansu wani sashe daga cikin su Allah madaukakin sarki ya ambata mana nan gaba kadan za mu zo mu yi ta riskan su daga cikin ni'imomin kamar yadda za mu zo mu gani nan gaba akwai tseratar da su da Allah madaukakin sarki yayi daga azaba da gwale-gwale da fir'auna da rundunarsa suke gana musu fir'auna da rundunarsa sun yi ta gana wa banu Isra'ila gwale-gwale sun yi ta ɗanɗana musu azaba za mu zo mu gani nan gaba to Allah sai ya tseratar da su daga wannan gwale-gwale da azaba da fir'auna da tawagarsa suke gana banu Isra'ila daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ya halakar da fir'auna da shi da tawagarsa ya tseratar da banu Isra'ila tare da annabi Musa. Kaga wannan ni'ima ce cikin jerin ni'imomi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yi ma wannan al'umma ta banu Isra'ila. Sannan daga cikin misalai na ni'imomin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yi ma wannan al'umma ta yadda Ubangiji ya sanya mafi yawan annabawa daga cikinsu. Galibin annabawa daga ɓangaren banu Isra'ila suka fito. ‘Ya’yan annabi Yaqub, tsatsansa, in ka duba za ka ga galibin annabawa ta tsatsan annabi Yaqub suka taho. Daga wannan ma ni'ima ce cikin jerin ni'imomi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma wannan al'umma ta banu Isra'ila. Sannan daga cikin misalai na ni'imomi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma wannan al'umma an yi ta saukar da littattafai. Tunda an samu manzanni da yawa, kaga za a samu littattafai da yawa da aka yi ta saukarwa daga gurin Ubangiji. To wannan ma kawai ya ishe su ni'ima wacce take mai girma. Sannan kuma daga cikin misalai na ni'imomi da Ubangiji ya musu, kamar yadda za mu zo mu gani nan gaba kaɗan, ta yadda Allah ya sanya abincinsu ya zama daga nama sai zuma, shi ne abincinsu. Nama ne gashashe gashi nan, yana ƙamshi, yana sheƙi, yana ɗaukan ido, shi ne abincinsu. Ba sai sun wahala ba, ga zuma sai su sha, shi ne abin shansu. To wannan na daga cikin jerin ni'imomi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi ma wannan al'umma. Domin nama da muka gani shi ne mafificin abinci a cikin kowace al'umma da da yanzu. Tun al'ummun baya nama ba abincin da ya kai nama kima da daraja. To Allah maɗaukacin sarki sai ya sanya shi ya zamanto abinci ga wannan al'umma ta banu Isra'ila. Haka wannan yana daga cikin ni'ima da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi ma wannan al'umma. Sannan a lokacin da suka samu kansu cikin matsanancin ƙishirwa, Allah ya yi umarni wa annabinsa Musa ya ɗaga sandarsa ya bugi dutse, yana buga sai ga idan dina na ruwa na ta zuba ruwa mai daɗin sha mai sanyi. Kowace al'umma ta san ina za ta je ta sha ruwanta. Dukka wannan yana daga cikin jerin ni'imomi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma wannan al'umma ta banu Isra'ila. To shi ne a wannan ayar yake umurtarsu cewar ubkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ku ambaci ni'imar da na muku ya ku banu Isra'ila. Wannan ambato da za su yi, malamai suka ce ta gurabe guda uku, ta fiskoki guda uku za su ambaci wannan ni'imar. Kuma mecece ambatar, ya ambatan yake? Na farko su ambaci ni'imar da zuciyarsu. Ta ya za su ambaci jerin ni'imomi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu da zukatunsu? Shi ne su kimanta ni'iman a cikin zuciyarsu. In sun kimanta, to sun ambace ta. Kenan su jinjina cewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu ni'imomi wanda suke masu tarin yawa, wanda al'ummu da dama Ubangiji bai musu wannan ni'imomin ba. Wannan ambato na farko kenan, da zuci su jinjina ma ni'imar, su kimanta ta a cikin zuciyarsu, suna ji cewa tabbas fa Ubangiji ya musu ni'ima. Wannan fiska ta farko kenan. Fiska ta biyu, su ambaci ni'imar da fatan baka, su gode wa Ubangiji, alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sunansa Ahmad, ma'anar Ahmad wanda yafi kowa godiya a duniya. Annabi saboda yawan godiyarsa yafi kowa godiya, yasa ake kiransa Ahmad. Shine Al-Qadi Iyad a cikin littafinsa Ashifa bi ta'rifi huquqil Mustafa yace, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Ahmada qabla an yakuna Muhammadan. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zama Ahmad kafin ya zama Muhammad. Ai sun ana ce masa Muhammad, ana ce masa Ahmad, amma sai da ya fara zama Ahmad tukunna daga baya ya zo ya zama Muhammad. Ta yaya? Saboda sai da yayi ta godiya, ma'anar Ahmad wanda yafi godiya, yayi ta godiya har ya zamanto ya dara kowa godiya, ake kiransa Ahmad. To Allah maɗaukakin sarki kuma duk abin da kai zai rama maka ta jinsin aikin da kai. To yanzu tunda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta godewa Ubangiji, yayi ta godewa Ubangiji har ya kai matakin a cikin halittun Ubangiji subhanahu wataala ba wanda ya kai shi godiya wa Ubangiji yasa aka kira shi da Ahmad sai Allah ya gode masa. Tunda yayi godiya shi ma sai Allah ya gode masa, Allah ya rama masa kenan. In kai kyakkyawa Allah zai maka kyakkyawa. To tunda yayi godiya kuma godiya wacce take ta kai makwara ta kai iyaka har ya zarme kowa ya zama yafi kowa godiya, shi ma sai Allah ya gode masa. Allah subhanahu wataala kuma in ya jinjina wa bawa yana sanarwa mala'iku su ma sai su jinjina wa bawa. To da Allah ya gode masa mala'iku ma sai suka gode masa. To shine sai ake kiransa Muhammad wanda aka gode masa godiya mai tarin yawa, shine ma'anar Muhammad. Ahmad wanda yafi kowa godiya, Muhammad kuma wanda aka gode masa, Allah ya gode masa, mala'iku suka gode masa godiya wacce take mai tarin yawa. To abinda Ubangiji subhanahu wataala yake so al'umman nan su na Banu Isra'ila dube da tarin ni'imomi da ya musu, saboda haka sai ta gode masa. Annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka kula da rayuwarsa duka cike take da godiya wa Allah. Ya ci abinci ya gode wa Allah, ya sha abin sha ya gode wa Allah, ya farka daga bacci ya gode wa Allah. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Alhamdulillah alladhi at'amani hadha min ghairi hawlin minni wala quwwa. Alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa saqani min ghairi hawlin minni wala quwwa. In yace abinci yana fadin haka. Haka idan yazo cikin ibadarsa ta sallah cike take da godiya wa Ubangiji subhanahu wataala. Idan abu ya same shi mai dadi zai gode wa Allah. Yace alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imominsa ne duk kyawawan abubuwa suke kammaluwa su cika. Idan kuma abin da rai bata so ya same shi sai yace alhamdulillahi ala kulli hal, sai ya zama rayuwarsa cike take da godiya. To abin da ake so Banu Isra'ila su yi a wannan gabar kenan, su yi godiya wa Ubangiji subhanahu wataala da fatar baka a kowane bangare, a kowane bigire, a kowane lokaci. Wannan fiska ta biyu kenan. Fiska ta uku su godiya wa Ubangiji subhanahu wataala da gabansu ta hanyar aikata abin da Ubangiji yake so ya yarda da shi. Yanzu idan Allah madaukakin sarki yayi wa bawa ni'ima, sai zamanto bawa yana kokarin kiyaye dokokin Allah, alama ce da ke nuna cewa ya gode wa Allah bisa ga ni'imar da ya masa daga gabansa, kuma musamman ni'imar da ya masa yayi amfani da ita wajen da'a wa Allah. Wannan cikan godiya ke, yayi amfani da wannan ni'imar wajen da'a wa Allah. Yanzu Allah baka ni'ima ta lafiya, to yi amfani da wannan ni'ima ta lafiya wajen saba wa Allah da da'a wa Allah. Karka yi amfani da ita wajen saba wa Allah. Yanzu in kai amfani da ita wajen saba wa Allah ka zama mai butulcewa ni'imar da ya maka ta lafiya. Amma idan kai amfani da ita wajen yi masa da'a, alama ce da ke nuna godiya ga Ubangiji daga banka bisa ga ni'imar da ya maka ta lafiya. Wannan misali ne muka dauka muka buga a wannan gabar. To daga cikin fiskoki na ambatan ni'imar Ubangiji da Banu Isra'ila za su yi shine da gabansu wajen ayyukan da'a wa Allah, wajen karbar abinda ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi ga al'ummar duniya da Banu Isra'ila da wasu ma wanda ba su ba gabaki daya. To shine anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ku ambaci ni'imomina da na muku. Ambaton kuma kamar yadda muka yi bayani ta waɗannan fiskoki guda uku, ambato ta zuci, su ji a zuciyarsu cewa Ubangiji ya musu ni'ima, su kimanta ta a cikin zuciyarsu. Sa'annan kuma baya ga haka su gode wa Ubangiji da fatar baka. Sa'annan a gabansu kuma su aikata abubuwan da Ubangiji yake so yarda da shi. Wannan na nuna cewa sun ambaci wannan ni'ima a guraben da ya kamata a ambace su. To idan suka yi haka sai abu na biyu, Allah ya ce wa aufu bi ahadi, bayan sun kimanta ni'imar Ubangiji to su cika alkawarin da suka dauka wa Ubangiji. Wani alkawari ne? banu Isra'ila suka dauka wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Malamai sun yi kokarin fito mana da alƙawurran da banu Isra'ila suka dauka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasu daga cikin malamai na tafsiri suka ce sun dauka wa Ubangiji alƙawarin cewa za su riƙi littafin da ya saukar musu riko wanda yake mai ƙarfi, ba riko wanda yake sako-sako ba. Sun dauka wa Ubangiji wannan alƙawari. To in har da gaske sun dauki wannan alƙawari, kaga kenan duk wani littafi da zai zo wanda yake ƙara gaskata wannan littafi da suka dau alƙawari za su rike shi da kyau, ba za su buƙi karban wancan littafin ba, tunda ba zai zo yana warware littafin da ke hannunsu ba. Wanda suka dauka wa Ubangiji alƙawari za su rike shi, sun dauka wa Ubangiji alƙawari za su rike littafin At-Taura. Riko kuma ba sako-sako ba, riko ba lagalagar riko ba. To kaga kenan duk littafin da zai zo yana ƙarfafa abin da ke cikin littafin At-Taura da suka dauka wa Ubangiji alƙawari za su rike shi da kyau, ba za su yi watsi da wancan littafin. Sai zama watsi da shi kamar watsi da littafin At-Tauran da suka dauka wa Ubangiji alƙawari za su rike shi yadda ya kamata. To wannan yana daga cikin alƙawurra da Ubangiji yake nema gurin wannan al'umma ta banu Isra'ila ta cika wadda ta dauka. Sannan na biyu, har ila yau wasu daga cikin malamai na tafsiri suka ce alƙawari ne da banu Isra'ila suka dauka wa Ubangiji cewar abin da ya zo musu da shi a cikin littafinsu ba za su koye komai ba, za su bayyana. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ.
Wannan yana cikin jerin alƙawurra da banu Isra'ila suka dauka wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka ambata. Allah madaukakin sarki ya ce wa idh akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba, ka ambata ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yayin da Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawari tsakaninsa da ahlul kitabi wanda aka ba su littafi, su ne utul kitab wanda aka ba su littafi, su ne Yahudawa da Nasara. Wani alƙawari ne tsakaninsu da Ubangiji, latubayyinunnahu linnasi, wannan littafin da aka ba su za su matukar bayyana shi, su fito da shi wa mutane, abin da ya kunsa za su fito da shi su yi sharhinsa, su yi bayaninsa wa mutane. Wala taktumunahu, kuma kar ku boye abin da littafin ya kunsa. Sun dauki wannan alƙawari cewa abin da littafin sunan ko littattafan sunan suka kunsa, kowane irin abu ne, ba za su boye komai ba, za su fito da shi su yi sharhinsa su yi bayaninsa. Amma me ya faru? Fa nabadhuhu wara'a zuhuri, sai suka yi watsi da shi ta bayansu, ma'ana suka ki su cika wannan alƙawarin. To shine yanzu Ubangiji ke jaddada musu alƙawarin fa da kuka ɗauka kan cewar abinda na saukan muku da na littafi za ku yi bayaninsa, ba za ku ɓoye komai daga cikinsa ba, to fa ku cika wannan alƙawari. Domin wanda ya saba alƙawari ya san menene ƙarshensa. Sai kuma alƙawari na uku cikin jerin alƙawurra da wannan al'umma ta banu Isra'ila ta ɗauka wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shine idan Allah ya aiko manzo wanda yake na ƙarshen zamani kuma ƙarshen manzanni, sun ɗauka wa Allah subhanahu wa ta'ala alƙawari za su yi imani da shi. To shine Allah yake tuna musu alƙawarin da kuka ɗauka kan cewa manzan da zan aiko na ƙarshe wanda shine ƙarshe cikin manzanni za ku yi imani da shi, to ku cika wannan alƙawari. Alƙawari na hudu da suka ɗauka wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da anan Ubangiji yake cewa su cika wannan alƙawari ɗin, shine za su gaskata wannan annabi, za su yi imani da shi kuma za su gaskata shi, ma'ana ba za su ƙaryata komai ba cikin abubuwan da ya zo da shi, duka za su gaskata kuma za su karɓa, za su yi imani da shi. Waɗannan abubuwa guda huɗu malamai sun ƙara na biyar, shine duk wani ibada da Ubangiji ya aiko wannan annabi da su za su runguma su, sun ɗau wannan alƙawari wa Ubangiji. To shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala a nan gurin yake tuna musu cewar kun ɗau alƙawari, saboda haka aufu bi ahadi, alƙawarina da kuka ɗauka ku cika min alƙawarina. Idan sun cika alƙawarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wace natija ce za ta biyo baya? Allah maɗaukakin sarki ya ce ufi bi ahadikum, ni ma sai in cika muku alƙawarinku. Kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya musu alƙawari. Wane irin alƙawari ne Allah maɗaukakin sarki ya musu? Shine in har suka cika alƙawarin da suka ɗauka wa Allah, Allah kuma ya musu alƙawarin aljanna tana nan tana jiransu. Ba abin da zai hana su shiga aljanna sai mutuwa, suna mutuwa sai su shiga aljanna su. Shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala idan ya yi alƙawari baya saba alƙawari subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne galibin abin da malamai suka ambata, na cika musu alƙawari da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce zai yi, amma in sun cika alƙawarinsa. Wannan nema da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi daga gurin wannan al'umma ta Yahudawa, wanda ya kira su da Banu Isra'ila a wannan guri, akan su cika masa alƙawarinsu, alƙawarinsa da suka ɗauka masa, shi ma zai cika musu alƙawarinsu. Malamai suka ce bai taƙaita da su ba, har mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama, mu ma Allah maɗaukakin sarki akwai wannan alƙawari tsakaninmu da shi, ta yadda in mun cika mu ma zai cika mana alƙawarinsa. A gurare daban-daban Allah mu ma ya mana umurni akan mu cika alƙawari da muka yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ma zai cika mana alƙawarinsa. A cikin suratul ma'ida da kuma cikin suratul nahl, wa za a tuno mana ayoyin al-ramma, ya alladhina amanu awfu bil uqud, ko
ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud,
sai kuma ta an'ami wa awfu bi ahdillahi, ko
wa awfu bi ahdillahi idha ahadtum wa la tanqudu al aymana ba'da tawkidiha.
Na'am, to waɗannan ayoyi da al-ramma ya karanta mana na nuna mana cewa ita ma wannan al'umma ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, Allah ya mata umurni alƙawuran da ta ɗauka wa Ubangiji ta cika. Waɗanne ne alƙawuran da ta ɗauka wa Ubangiji bin annabi? Kamar da yadda Banu Isra'ila suka ɗauka, gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallama, imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama, abin da ya zo da shi, rungumar abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, duka yana daga cikin cika alƙawarin Ubangiji. Duk wanda ya yi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ma zai cika masa alƙawarinsa. To a ƙarshe, Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce in sun cika alƙawarinsa, shi ma zai cika musu alƙawarinsu. A ƙarshe Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa iyaya farhabun, wa iyaya farhabun, kuma gare ni za ku ji tsoro. ɗan uwa, wannan lafazi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙare wannan ayar da shi, Imamu Sa'adi ya bayyana mana dalili da ya sa Ubangiji ya cika ta wannan ayar da wannan lafazi na wa iyaya farhabun. Yace thumma amarahum bis sababil hamil lahum ala al wafa'i bil ahdi, bayan Ubangiji ya umurci Banu Isra'ila da su cika alƙawarin da suka ɗauka masa, sai Ubangiji a ƙarshen ayar ya umurce su subhanahu wa ta'ala su yi riƙo da sababin da zai taimaka musu wajen cika alƙawarin. Wane sababi ne zai taimaka musu wajen cika alƙawarin? Shine tsoron Ubangiji.
domin idan ka ji tsoron Ubangiji, ka tuno uqubarsa, ka tuno kwanciyar kabari, ka tuno tsayuwarka gabansa, ka tuno wutarsa, wannan zai sa alƙawurran da ka dauka masa ka cika. To shine Imamu Sa'adi a cikin tafsirinsa, tafsirus Sa'adi, Allah masa rahama, yace Ubangiji bayan ya umurce su da su cika alƙawurran da suka dauka masa, sai kuma ya ambata musu sababin da zai taimaka musu wajen cika alƙawurran da suka dauka wa Ubangiji subhanahu wata'ala, shine tsoron sa. Domin kana jin tsoron Ubangiji, kana jin tsoron uqubar Ubangiji da su kwanciyar kabari, wannan zai hana ka sabawa Ubangiji subhanahu wata'ala alƙawurran da ka dauka masa subhanahu wata'ala. Wannan kalmar wa iyaya farhabun, ƴan uwa, ibada ce, tsoro ibada ce wacce take mai cin gashin kanta, wadda akwai buƙatar gabanin mu tsallake mu tafi ayar da take biye ma wannan ayar, mu dan yi takaitaccen tsokaci dangane da ibada ta tsoro. Da Allah ya ce wa iyaya farhabun, anan umurni Ubangiji ya bayar a ji tsoronsa. Ubangiji kuma baya bada umurni face ga abin da yake so. Kenan yanzu Ubangiji yana so mu zamanto daga cikin masu jin tsoronsa, tunda yana son wannan ya nuna mana jin tsoron Ubangiji ibada ce. Domin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah masa rahama, a cikin littafinsa Majmu'ul Fatawa ya bayyana mana ma'anar ibada. Ba iya sallah da azumi da zakka da hajji da bayi suke iya su ne kawai ibada ba. Yace al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batina. Wannan ita ce ma'anar ibada. Galibi duk wanda ya bada ma'anar ibada baya na Ibn Taymiyyah. Yace abinda ake nufi da ibada ismun jami'un, wani suna ne wanda ya game li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, ga duk wani abin da Allah madaukakin sarki yake so ya yarda da shi. In dai Allah yana son wannan abin, to sunansa ibada. Allah ya yarda da wannan abin, to sunansa ibada. Min al-a'mali, na daga ayyuka da bayi suke aikatawa. Wal aqwali, da furuci na fatan baka da bayi ke yi. Al-zahira, wanda suke na fili, aiki da bayi za su yi na fili, da aiki da za su yi na boye. Al-zahiratu wal batin, wannan ana kiransa ibada. To saboda haka anan Ubangiji tunda yayi umurni wa wannan al'umma ta Banu Isra'ila da su ji tsoronsa, kenan yana so a ji tsoronsa. Wannan ya nuna mana cewar wannan ibada ta tsoro, wannan tsoro ibada ce cikin ibadu da ya zama tilas, ya zama wajibi ga kowane musulmi yayi wa Ubangiji subhanahu wata'ala. Ina ga lokaci ba zai bamu daman ƙarin bayani dangane da wannan ibada ta tsoro ba, za mu jinkirta har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisinmu na gobe, sai mu dasa aya a wannan gabar, saboda sanarwa da muke da ita, abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai, Allah madaukakin sarki ya bamu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wannan sanarwar kamar yadda muka saba ya shafi gidauniya da ake yi domin ciyar da ƴan uwanmu waɗanda suke tsare a gidan yari musulmi, waɗanda suke kaiwa azumi, ba lallai su ci irin abin da ransu yake so ba ko abin da suka ga dama ba. To sai muka ga cancantar mu na gabatar musu da abincin buɗe baki, sa'annan kuma ta ɗaya hannun ƴaƴa marayu waɗanda iyayensu suka rasu, ana ƙoƙarin sama musu suturar da za su yi sallah da ita. To wannan gidauniya da muke ƙoƙarin kai kawo wajen gudanar da ita duk ta shafi waɗannan abubuwa guda biyu. Kuma alhamdulillahi ƴan uwa sun ba da gudunmawarsu a wannan shekarar wanda ta fi shekaru biyu na baya da suka gabata. ƴan uwa, Allah nauye mizani, Allah saka muku da alkhairi. Tsokaci na ƙarshe da zan yi a wannan gabar shine kwamitin da suke gudanar da wannan aiki bayan kwana biyu uku haka sukan zo su dan ba mu takaitaccen bayani, sannan kuma su bayyana mana dan abin da ya shigo na tallafi da aka samu daga gurin ƴan uwa. To an samu daga gurin wasu masu bibiyan karatun musamman a kafar sadarwa ko kuma in ce gidan rediyo, sun bada mulahazar su cewar maimakon idan an zo a yi ta karantawa a ce tanimu naira dubu altine naira 500 idan an zo kawai a yi jumulla a ce an samu kaza ya bi ko to kowa yana jinjina haka din to amma ni kuma na bambanta da ku gaskiya na bambanta da ku tsakani da Allah domin Allah madaukakin sarki cewa yayi alaramma in tubudus sadaqat
fa ni'mahi wa in tukhuha wa tumtuha al-fuqara fa khayrun lakum
masha Allah ahsanta alaramma Allah madaukakin sarki yace in tubudus sadaqati fa ni'mahi idan kun zo kun bayyana sadaka alhaji idi 2500 tanimu 1000 Allah ya ce hakan ma yayi hakan ma daidai ne inji Allah a zo a ce wani ya bada kaza wanci Allah ya ce hakan daidai ne sai dai wanda ya ce a koye ta wannan babu laifi da ya turo nasa sai ya ce ni ba na so a karanto sunana to wannan sai a koye masa abun sa shi yasa Allah ya ce wa in tukhfuha amma idan kuka koye sadakan wa tuhal fuqara kuka bawa talakkawa a boye ba wanda ya sani fa huwa khairul lakum hakan shi yafi muku alheri amma inda za ku bayyana ba laifi inda Allah kenan yanzu abin da muke ba mu yi laifi ba saboda haka a ci gaba da bayyanawa sai dai abu ɗaya ne da zan ja hankali akai shine wanda yazo sunan babu kawai ayi jumlar sa a ce mana mutum 5 ko 7 sun turo 700 a 10,000 duk ba suna amma wanda duk yazo da suna a karanta sunan mu ji mu ƙara masa addu'a ta fatan alkhairi kuma mu ƙara sanya masa da jinjina da godiya gare shi mu masa addu'a ta fatan alkhairi mu sa albarka ciki sa'annan kuma mu masa addu'a a fada mana sunan sa mu ji mu masa addu'a bismillah
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله باسينا دوغون بياني باتن دا مالا قسان يا غباتا دا أسوس أكمي أكي يدن باسينا يوانن بيانن با متاني دا سينيوك وقالي الله ساكا دا الكيري أقوي عبد القادر يا توروني را دوبيو akwai Ibrahim Sambo ya turo naira 2000 akwai Abdullahi Babaji ya turo naira 20,000 akwai Abubakar Umar ya turo naira 200 akwai Magaji Nura ya turo naira 1000 akwai Muhammad ya turo naira 500 akwai Umar Garba ya turo 500 akwai Jamila Yahaya ta turo naira 500 sai wata ta karshe wanda ta turo wa ta bangaren pharmacy Bakura naira 2000 Khadija Adamu Abdullahi ita ma kudin ta shigo hannu jumlan kudin da aka hada shine naira 108,050 sannan kwamatin da suke kula da bangaren abinci an ba su naira 65,000 bangaren marayu an ba su naira 40,000 domin sun je sun sai kayan da za a ba wa marayu din kuma cikin ikon Allah sun kai akwai wata 10,000 wanda naga ba a sa a ciki ba ita ma a asusu aka samu don haka an sai turmi na 10,000 guda 5 kuma an isar gidajen da aka ba da sunayensu Allah ya saka da alkhairi sai number account kamar har kullun da ake fada cewa zamu ƙara maimaitawa shine 21 79 55 99 41 Suleiman Attahir Zenith Bank zan maimaita 2 1 7 9 5 9 hudu daya Suleiman At-Tahir Zenith Bank. Yanzu abin da ya rage a asusu naira 7,850 shine abin da ya rage, kuma kamar yanda aka ce a sanar da yan uwa, lalle yanzu ma za a zaga a cikin masallaci, kuma ana kokarin kafin sallah za a yi abincin da za a yi wa su yan uwan mu da suke tsare a gidan yare. Allah ya bada ikon taimakawa. Sannan sabon marayun ma da ba a samu an yi ba dai iya daidai gwargwado, saboda sabon foundation ne, su ma za a yi kokarin a ga abin da za a iya yi. Allah ya bada ikon taimakawa, Allah ya saka da alkhairi. Na'am, sai kaya kuma da ake kawowa na wa'anda ake kai su tafiya da su gidan yari, saboda taimakawa wa'anda suke tsaron sukan yi amfani da su. Akwai wani bawan Allah kafin a fara tambaya ma shi ya kawo nasa, yanzu ma kuma wani bawan Allah ya kawo, don haka kofa a buɗe take. Duk wanda yake da ikon kawowa, ko sabi ko sakan masu kyau, marasa kyau ne ba masu gaskiya, yawa masu kyau. Don haka tunda duk abin da zaka kai abu mai kyau, don haka in ba sabi bane, in dai suna da kyau alhamdulillah a kawo, za a kai a raba musu. Saboda lokaci, ina ga zan ba wa malam ya karisa mana 'yan mintocin da suka rage. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, Allah ya karba ya nauya mizani da wannan nagarta da kuma gudunmawa wannan da ake bayarwa. Allah ya sanya ya zamanto sababin shiga aljanna. Wannan karatu da muka yi, Allah ya karba daga gare mu, Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu. Muna tawassuli da karatun wajen roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala, duk wani mai bukata cikin mu Ubangiji ka san bukatar sa, ka biya masa. Duk wani wanda yake da matsala ko damuwa, Ubangiji ka san ta, ka yaye masa. Duk mai fama da jinya, Ubangiji ka bashi lafiya, ka sanya jinyar sa ta zamanto kafara gare shi. Ya Ubangiji, abubuwan da suka fi karfin mu ka iyan mana, ka zaunar da mu lafiya cikin wannan ƙasa tamu, ka albarkaci rayuwar mu, ka albarkaci rayuwar zuriyar mu. Wannan kwanaki na 10 da muke fuskantar su, Allah ka ba mu ikon ribata su. Allah ka sada mu da daren Lailatul Qadri. Allah ka sa muna cikin waɗanda ka yanta cikin wannan wata mai alfarma. Ka sa muna cikin waɗanda ka gafartawa cikin wannan wata mai alfarma. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izza al-Islam wal muslimin wa adhilla ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur 'ibadaka al-muwahhidin ya rabbal alamin. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.